Da rashin tayi akan barar ha ko shakka babu jama'a assalamu alaikum ni Saule Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin ibadar naku da shirin yau zamu karkata akalar shirin ne kan alakar da ke akwai tsakanin tsaro da ci gaba ko kuma habakar tattalin arziki tajin hankalin da kungiyar Boko Haram ta fara kamar da wasa a jihar Borno kimanin shekaru 6 da suka gabata har yayi mummunar barazana da kasar ta fuskar tsaro a yankin arewa maso gabas rayuka da dukiyoyi da suka salwanta ba su da iyaka kuma har yanzu ana ci gaba da hasarar rayuka duk da kokarin da gwamnatin yanzu take ikirarin yi wajen tabbatar da zaman lafiya musamman arewa maso gabas jihar Borno jihar tafi kowace jiha a Najeriya fama da rikicin Boko Haram babu wani fannin rayuwa da bai tagayyara ba koyo aka ce an gama da Boko Haram kacokan jihar na bukatar dimbin kudaden da ba za su misaltu ba kafin da murmure gaba daya dangane da yadda tattalin arzikin wannan jiha ya soma fafadowa biyo bayan samun dan zaman lafiya ga abin da wakilin murar Amurka da ke jihar Borno Haruna Dauda ya samu mana
a yanzu dai za a iya cewa an soma samun zaman lafiya a garuruwan da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya musamman ma arewacin Borno da suka fi fama da matsalan hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram din wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raba dabban mutane da muhallansu wannan matsala dai za a iya cewa ita ce babban matsala da Najeriya ta yi fama da shi a ƴan shekarun bayan nan ganin cewa ba na asarar rayuka kaɗai ba har ma da asarar dukiya da ya taimaka wajen gurgurta tattalin arzikin ƙasar nan arewacin Borno dai yana ɗaya daga cikin yankin da ke tallafawa tattalin arzikin ƙasar musamman ma garin Bagade ke karamar hukumar Kukawa sakamakon hada-haren kifi da aka yi daga wannan yanki zuwa kudancin Najeriya har ma zuwa wasu kasashen ketare amma sakamakon irin wannan matsala na ta'addanci ya jefa al'umman yankin cikin halin kakanikaye da kasarinsu suka rasa madafa sai dai yanzu sannu a hankali a iya cewa an soma samun zaman lafiya a wannan yanki da ke kan yankin tafkin Chadi mun dai soma ziyartar wasu garuruwa ne a wannan yanki na yanzu mazanta da wasu da suke fama da matsalar rashin gani
me sun garin naku da muke yanzu
gajiran
ya kuke zama a cikin gajiran
dan yiwa muke fama mijin mu ya tafi bara muna dai fama dai muna jinin wannan
eh daga kina da rike da sanda ko
eh
kina da matsala ne a ido
eh
to mai gidan ki fa
mai gidana ya tafi bara
shi ma yana da matsala ne a ido
ah yana da matsala a ido kwata-kwata ma baya gani
Allah ya ba ku lafiya
mun kuma sace gusa wani kauye da ake kira Merari inda tattada wasu mata da dama da goyo suna bayyana irin matsalolin da suke fuskanta da ma abin da ya sa su fitowa na neman bidan abin da za su sa a baka gama irin yadda hidima ta kasance
sai daga na kika zo ke
daga lemana na zo roron wake
o kin zo noma ne na
su nema na zo re ba noma
o kin zo neman roron wake
eh
mun gurin bawa aiki ne suka zo nan
babu
ba aikin noma o ke bisu wannan kauye da muke ciki
Merari
to ka bayan kin samu roron wake kamar nawa ke biyan kwara na
500 buhu kwana uku a bamu waken miya
waken miya kamar kwano nawa
kamar rabin kwano
kamar ya rayuwa take ne a gare ku a munguna har zuwa nan
din a munguna har zuwa nan din kaga yaran mu suna cikin matsala ba mu da ruwa ba mu da abinci kasan kuma a gida muke mazan mu in sun je su nema itace su dawo su sayar su saya abinci su zo su auna a cikin gari kuma su je su ci in ran da ya dawo dare ya yi mishi sai a hana mishi hanya ya je mu kwana haka
wani lokaci ma ba mazan naku ba
su sai kuma wani lokaci in sun fita ma itacen ma za su ce Boko Haram sun kore su kuma su zo mu kwana haka mu wuni haka da yaran ba abinci
kina da yaya
muna da yaya
yayin ki nawa ke
yaya na hudu da ni da mai gidana
to Allah ya raya bana
amin
irin wannan halin tausayi da jimami ne dai za ka ga jama'a da dama a ciki musamman ma mata da kananan yara yayin da bangare guda wasu mazan ke faman neman zaman lafiya da kan ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda take a baya
ba abin da ya fi zaman lafiya don haka yawancin mu a nan yan hijira ne mun fi so ko yanzu a mai da mu gida
daga ina ka zo kai
daga Guzamala yanzu na ka gama namu headquarters mun ba sojoji ba ba kowa amma da damuwa mutane yawanci da sun fi so su koma garin su
mun kuma sake nota zuwa wani kauye da ake kira Bunari inda na ga wani sabai na sana'ar sai daga shashiyar nama ko kuma na tuma da tambayar sa game da bukatun su gama abin da ke cewa
to gaskiya abubuwan da muke bukata kam akwai hanya na biyu kuma akwai kasuwanni wannan alrefe mana sakamakon zaman lafiya da aka samu ba abin da yake faruwa mutane suna korafi akan wannan din ne dalilin da yasa ka rufe kasuwa akwai wannan kasuwar da tana ci cross kuka an rufe mungu na kwada ma ya fi shekara da rufiya to mutane sun rasa wannan dalilin suna ganin zuwan gwamnati ana zai zama silan bude musu wannan kasuwar
tun da an samu zaman lafiya kuna sa
abu zaman lafiya kam an samu duk dai ga mai hankali sai ya ce alhamdulillah
mun kuma karasa zuwa cikin garin Mangunan inda naga dubban mutane yan gudun hijira na zugunne a wasan sonin da aka samu musu mafi yawa sun fito ne daga karamar hukumar Marte kamar dai yadda na so magane wa idanuna
yanzu haka ina daya dai a cikin garin Mangunan inda kuma ake tare da yan gudun hijira na garin Marte kenan inda kusan daruruwan su suna da wannan gida da ake jima mutanen garin Marte ne wanda suke nuna kuma farin ciki su game da wannan samun zaman lafiya da aka so mu samu a jihar Borno.
Kai kina sannu ku
dai? Maryam Musa.
Ya kuke zama a garin nan yanzu?
Lafiya kalo.
Kamar menene bukatun ku da wannan gwamnati ta yi muku?
Gashi sanyi ya zo bamu da barko bamu da tabarmai. Kuma gaskiya abinci sai wata muna son kari har yanzu haka inda akwai taimako muna son taimako
kamar daga wani gari ku zo nan Mangunan
mu Marte
kan ku yan gudun jiran Marte
ne gaskiya ku ne hijira ne
za ku ku nawa
a gaskiya ba za mu yi irgu ba mu da yawa ne
ba san mu
a gyara mu koma
mun kuma sake nosa zuwa harkokan karamar hukumar Kukawa inda muka hawo wata babbar titi wanda ba ta da dadin tafiya gabar da yamma kudu da arewa babu abin da zaka gani illa filin Allah ta'ala mu kuma isa wannan gari cikin gari gari ya waye mana dai a cikin garin na Kukawa inda ni da wasu abokan aiki na muka zanci karamar kasuwar dake garin na Kukawa kamar dai abinda muka gani wa idanun mu
yanzu nan ina tsakiyar cikin garin Kukawa ne kuma ina cikin tsakiyar kasuwa inda mutane ke ta hada-hada hakan nan za ga mutane da ta gudanar da harkokin rayuwar su irin na yau da kullun a cikin wannan gari na Kukawa bayan samun zaman lafiya da aka yi yanzu a ranar ina cikin kasuwar Kukawa ko
ba mana me kike yi
ko sai da fanke
ko sai da fanke ko
da wainan shinkafa
to da wainan shinkafa
to
yanzu kamar ya kasuwa take
alhamdulillah
to tunda shi kike fara wannan sana'a nan
anan garin sun bude wata shi daya na dawo na zama anan sana'a
to ya zaman lafiya yake yanzu
lafiya salau
an samu zaman lafiya ko
lafiya salau
ana samun kasuwa
alhamdulillah
to Allah ya ce baka
garin Bagadi ita ce babban gari da sai karun suna wajen hada-hadan harkokin kasuwanci da kuma ke makwabta da kasar Chadi inda ake gudanar da hada-hadan gaske akan tafkin Chadi da ya karun suna wajen sana'ar kifi kama daga danyen kifi har zuwa kifi badda duk da cewa an dauki tsawon lokaci ba a wannan hada-hada saboda ana zargin cewa ayan kungiyar Boko Haram kan yi amfani da wannan dama wajen samun kudaden shiga wanda hakan ne ma sa rundunar sojin Najeriya hanan ta sana'ar kifin a baya amma yanzu hakan an sake baiwa al'umman wannan yanki dama na ci gaba da gudanar da sana'ar nasu a wannan yanki kusan duk inda ka shiga wannan gari dai ba abin da zaka gani illa kayan sana'ar kamun kifi kama daga kwale-kwale da kananan jiragen ruwa kama irin yadda akan baza irin waɗannan kifi a unguwanni da ma kasuwanni hakan ya sa na tambayi wani saurayi mai suna Awal Adamu koya suke zama a wannan gari na Baga
wallahi na wani muke zama yanzu ba wani problem insha Allah lokacin da kuka zo garin Baga da kuka dawo ya kuka tada garin Baga
eh to lokacin da muka tada garin dai babu dadi mun tada garin mu dai a gone wajaje ba kyau babu wani abubuwa dai na rayuwa dai mun sha wahala gaskiya
eh amma yanzu abubuwa
amma yanzu kuma dai to da sauki gaskiya dan mun samu sauki abubuwa da dama
wannan matsala dai ba dai arancin Borno kadai tsaya ba har ma da kudancin jihar Borno musamman ma garuruwan Goza da Chibok da kuma Dabuwa wanda hakan ya sa yar majalisa mai kirkar wannan yanki Dr. Asabe Bilita Bashir taimaka wa mutanen da suka shiga wannan akuba
kamar yadda ka sani mutane mazabana duka gaba daya kayan su an riga an kona ba su da gidaje ba su da motoci wanda da sana da mota ma ba su da shi masu gidaje duk dai kowa da tashi bai da komai so duk wani guduma wannan mutum zai ba ma dan constituency na wazi zai taimaka mishi shi yasa ni kuma nace to yanzu da yake mutane suna koma gida ya kamata in taimaka da transportation da motocin da na bayar kwanakin baya ba mu iya zuwa constituency namu ko kadan ko dambuwa ne ko cibo ne ko goza ba a iya shiga to alhamdulillahi an samu cin gaba vigilanti namu da matasan mu yan baboye aka hada karfi da karfi an haka gwiwa da sojoji yanzu an shiga ana mun samu zaman lafiya
honorable kashin shati made shine gwamnatin jihar Borno amma abin da ke cewa dalilansu na wannan ziyara kamar haka
a takaice zuwan mu nan arewacin Borno mu ziyarci mutanen mu ga yayin da suke ciki kuma mu kaddamar da raba abinci da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tallafa mana kuma mu ga yayin da gine-gine da muke musamman ma ta fannin ilimi ta magarantu domin magarantu ita ce tushen arziki ilimi ita ce abin da za ta raba mu daga masifan Boko Haram da yake da talauci muna da niyya mu maido da mutanen mu gida cikin watanni uku ko hudu a nan gaba suna nan 78,000 a Niger kadai kaga mutanen banki da Kala Bilge da Ngala da Goza da Cameroon suna da hujja amma dai babban abin wannan masifa ce ta zo mana mu hada kai don muna da marayun Boko Haram 52,311 in ba mu doki matakai mun immantar da yaran nan ba to wallahi za su ilmantar da mu
yanzu dai abin ji a gani shine irin tasirin da hukumar da shugaban kasa ya sa hannu na bunƙasa yankin arewa maso gabacin Najeriya za ta yi kan irin wannan al'umma da rikicin Boko Haram din ya daidaita da ma ya haifar da waɗannan marayu masu dimbin yawan gaske wanda kuma ake sa ran su kasance shugabannin gobe
jama'a kun ji da abubuwa suke a jihar Borno masu lura da al'amuran tattalin arziki sun ce wajibi ne na jira ta rungume zaman lafiya tsakanin duk al'ummata saboda babu wani mai zaka jari da zai kai kudinsa inda babu kwanciyar hankali ko attajiran kasar ma idan suka rasa nayi ficewa za su yi da fatan wannan zai zama darasi ga kowa a madadin Haruna Dauda biyu da Solomon Abu da Chubahiro Deode ne waɗanda suka rubuta mana sauti ni Salihu Garba daga nan Washington DC ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya da alherin Ubangiji
kana ba bin sa kan ci ba kudi akaje da hanya mai